da bakwai ne ko shida ko dai bakwai cikin biyu ga watan Safar a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 1 ga watan shida kenan a shekara ta 1998. Kamar yadda malam Abubakar Adam ya faɗa, tunda yau ma ba tsammanin kila zan zo sai an ga tabbat, saboda haka zai zanto irin muqaddima ce. Gobe kuma lallai akwai karatu kenan, kuma jibi ma kuma insha Allah lallai akwai karatu kenan, tunda dai aka yi fashi ba zo ba kaga sai an yi karayi kenan insha Allah ta'ala. To abinda zan so in faɗakar da mu shi ne, yanzu mun shiga sabon shekara ta hijira, gashi har mun shiga wata na biyu a cikin wannan sabon shekara ta hijira, shekara ta 1419. Bayan watanni kaɗan da suka wuce baya, muna shekara ta 1418. Haka nan kwanaki suke ta tafiya suna shuɗewa. Abinda ake bukata ga kowane ɗan adam shi ne ya yi wa kansa ƙididdiga, ya yi ma kansa hisabi. Umar ɗan Khattab ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Abin nufi, ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi muku hisabi, ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a auna muku ayyukanku. Abin da ake bukata da mutum ya yi wa kansa hisabi shi ne awa 12 da ke cikin kowane yini. Bayan ka yi sallan lisha'i, ka yi tunanin a yinin nan na yau dangin ayyuka nawa na yi na alkhairi, dangin ayyuka nawa na yi wanda yake kuma na sharri, ka auna ka ga wanne ne ya fi yawa, wanne ne ya fi rinjaye. In son samu ne kullum mutum yawa kansa wannan ƙididdigar. In wannan mutum ya kasa alal aƙalli kowane mako, in mutum ya ragwance ya kasalance alal aƙalli kowane ƙarshen wata mutum ya zai yawa kansa ƙididdiga. Mai na aikata, saboda rayuwa babu tabbas. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim, ayyukan mutum abinda ake kirgawa shine me ya mutu akai, ba me ya faro tafiya da shi a farkon rayuwarsa ba, ba me ya aiwatar a ƙarshen rayuwarsa ba. Saboda me, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'a fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'a fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhulaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaso da dama mutum zai faro aiki, nau'in aiki irin na yan, har sai da ya zanto babu abin da ya rage shi tsakaninsa da aljanna sai gurgudan zira'i daya, sai waɗansu ƴan mintuna da suka rage kawai ya mutu kan wannan aiki na yan aljanna. Fayasbiqu alaihi alkitab, sai littafin da aka riga aka rubuta a kansa tun yana ciki sai ya rinjaye shi, daga nan sai ya zo ya yi aiki irin na 'yan wuta, ya zanto shi ne abin da ya cika abin da ya faɗa kenan. To ƙarshe sai ya zo ya mutu, sai ya kasance ya shiga cikin 'yan wuta gobe kiyama. Kuma ya so da dama mutum zai faro aiki irin na 'yan wuta, har saura ƙarshen rayuwarsa ya tafi sai ya zo ya yi aiki kuma irin na 'yan aljanna, sai kuma ya shiga aljanna. Saboda haka har kullum mummuni, kasancewar jiya da shekaran jiya da yau na samu kaina a halin aiki da maganganu na gari, baki zai sa in lamuncewa kaina ba, in can take lalle ne zuciyata ya kasance tana kaɗuwa, ina mai fatan har mutuwa ta zo min ina kan wannan aikin ba tare da na canja ba. Kuna sanar da hadisin Allah da yake ƙoƙarin jihadi an fita fagen fama a lokaci mafi tsada shi ne lokacin Annabi. Ba mu da wani lokaci a duniyan nan da ya fi shekaru 23 na wahayi daraja, babu wani zamani da ya fi wannan zamanin daraja. Ga mutum ya fita yaƙi tare da Annabi a lokacin Annabi, ya yi imani da Annabi, kuma ya fita jihadi, wanda jihadi shine zirwatu sananil Islam, ƙololuwar ayyuka na musulunci kenan jihadi. Kuma ga shi yana ta kashe kafirai, sahabbai suke yaba masa, kai wani da ƙoƙari yake, kafin ka ce me sai Annabi ce kuma dan wuta ne, yana ta himma yana ta ƙwazo, Annabi ce kuma dan wuta ne. Wani sahabi ya ce wannan magana ta kaɗa mun zuciya matuƙa, ya ce daga nan da aka sake fita yaƙi sai ne ta bin wannan mutumin, na ga sai jarinta yake nuna wa yana ta kashe kafirai. kuma ga kalmar da annabi yake wa dan wuta ne yake ga karshe ko sai aka zo wato ainihin kafirai aka ji mata aka suka ji mata ciwo wajen yaki ya fadi da rauni jini na zuba a jikin sa a maimakon ya hakura wannan raunin ya kashe shi ya zanto yayi shahada sai ya zaro ka sai dabawa kansa ya kashe kansa da kansa sai mutumin da ke ban sai yake wata sai yake lalle sadaqar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi gaskiya yanzu duk jihadin nan da yayi da abin da yayi gaba daya ga abin da ya cika da shi tsakanin daga wukan nan da daba ta a cikin sa da mutuwarsa minti nawa ake bukata yawa mintuna uku mintuna hudu in yayi yawa biyar duk abin da yake gina a wata rayuwarsa ya zo ya wani abu daga karshe wanda zai gadar masa shiga wuta to shi yasa kullum mutum idan ya samu kanka a cikin aikin alkhairi wannan fa kana aikin alkhairin kenan ya kamata mutum ya rika akawansa wannan kididdigar to ballantana kuma wanda ba aikin ke ba maganganun alkhairi ke fitowa daga bakin sa ba ina mutum zai kai nan kenan yanzu kaga wannan kenan mai aikin alkhairin da bai samu cikawa ba wato yasbiqu alaihi alkitab kenan fa yamalu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha mutumin da ake yaki na musulunci ya zo kalmar shahada kalmar shahadan nan ita kadai yayi banda ita bai aiwatar da komai ba a rayuwarsa sai samu wani ranar lokacin da har zai riki lokacin sallah ba ballantana ya sallaci sallah kuma ya kasance an kace shi a filin yaki kuma annabi ya hukunta cewa shi dan aljanna ne duk kafirin da ya da barnar da ya a rayuwarsa yanzu kalmar shahada kawai zai sallah ko dai bai kadai ba domin Allah bai bashi tsawon rayuwar da zai samu awanni na gaba da har lokacin sallah din shi ba annabi ya fassara cewa kuma dan aljanna ne to saboda wannan rashin tabbas din nan ne zan mutu a kai me Allah zai karbi rayuwar mu a kai shine abin da yasa ake bukatan ko da wani lokaci dan adam ya rinka yawa kansa kididdiga yana yawa kansa hisabi ya rinka aunawa al-muqarana bainal hasanati was sayiat yana muqarana tsakanin al-hasanat ayyuka nagari was sayiat da munanan ayyuka dan kullun ya rinka rage ayyukan barna din yana kokarin yawaita ayyukan alkhairi kuma yana roƙon Allah ya karbi rayuwarsa akan wannan dan aikin ba wato cikawa da imani bisa ga wannan aikin ba tare mutum ya canja ba shine babban abin da iblis yasa tarko yasa dan adam a gaba cewa sai ya ga bayan sa shi iblis ba gurin sa bane ba wai a ce tun daga rayuwarka har karshe kai barna shi dai a karshen rayuwar ya kasance ka rusa kai ke kana goma kana ayyukan alkhairi 20 30 bai damu da wannan ba ka zo karshe ka rusa shine abin da ke Imam Ahmad bin Hanbal wanda ake masa laqabi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa daya daga cikin shugabannin mazhabobin nan guda hudu babban malamin hadisi ne babban malamin tauhidi ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa da gogormaya da yi da yan bid'an zamanin sa da kuma sarakunan zamanin sa duk wanda ya karanta tarihin sa ya san rayuwarsa a cike take da jarrabawa ga ikhlasi wajen ayyuka ga kwazo wajen ilimin hadisi da ilimin tauhidi musnad na Imam Ahmad littafin sa al-musnad na Imam Ahmad bin Hanbal dinnan shine mafi wato littafin da yafi kowane littafin hadisi tare hadisan annabi da akwai hadisi ɗaya kusan 40 hadisan Bukhari gaba ɗaya su kai 9000 ba wannan sai ma ka har hada da mausulat da mauqufat da wayewaye ta wato mauqufat da kuma al-laqat kafin ka je ka tara ka kai 9000 amma duk kada ya tara hadisi 40 a cikin littafi guda lokacin da fitina ta kunno kai wadda mu'tazilawa suka kawo bid'ar da suka kago na cewa alqur'ani ba maganar Allah bane ba halitta ne na Allah suka gina wannan bid'ar ta kankama sarakunan lokacin su kuma suka daure musu gindi aka rinka kankama malamai sai a ce me ya fata wanka game da alqur'ani hal huwa kalamullah aw huwa khalqun min khalqillah duk mutumin da yake qur'ani maganan Allah ne sai a jefa shi kurkuku wani a kashe shi wani bulala ba iyaka da yawa daga cikin malamai sai suka rinka yin takiyya abinda ake nufi da takiyya an sa wa bukatan sarakuna a sarari amma a zuci baka tare da su ba dan komai ba dan ka tsira ka an gane ko har ɗaya daga cikin su da yake cewa da aka tambaye shi me zaka ce game da alqur'ani ga gafaka alqur'ani a gaban sa yace haza khalqullahi ya haka dan yatsan sa yana nuna alqur'ani amma shi a zuciyarsa yana nufin wannan dan yatsan nawa halittan Allah ne sai kuma sun fahimci yana nuna alqur'ani malamai da dama suka yi tauriya ba dan komai ba dan su fita daga sharrin sarakuna Imam Ahmad bin Hanbal yace ni dai kan in kowa ya halatta yake iya banda ni saboda mutanen gari suna jin fatawarsa yake yanzu idan na faɗi cewa Qur'ani halittan Allah ne a baki a zuci bana nufin haka na samu tsira ba a kace ni ba bani da nake a wajen Ubangiji amma abin da zai faru dubban mutanen da suka yadda da fatawa ta kuma za su halaka a sakamakon wannan aka yi ta masa bulala zaman kurkuku bulala zaman kurkuku bulala wannan sarki ya mutu wannan ya gaji wannan gaba da Imam Ahmad wannan ya mutu sarakuna wajen guda uku da suka azabtar da shi sai na karshen da aka zo jikan jikokin waɗancan aka kira yace a kira mun da tijin nan wannan ne matsalar sa ya zai ce ba za ka bada fatawa yadda kowa ke faɗa ba duk duniya ta ce kaza sai ce zan tambaye ki gaskiya tsakaninka da Allah wannan aqidar da kuka zo kuna kiran mutane a kanta cewa kowa sai ya yarda da ita shin akwai ta a rubuce cikin littafin Allah shin annabi ya yi bayaninsa a rayuwarsa kafin ya mutu shin sahabban annabi da suka yi imani da shi suka yi zamani da shi sun yarda da wannan aqidar ko kuma wani abu ne wanda ku ne kuka gano bayan shudewar annabi da sahabbansa yace matukar ba ku da nassi daya cikin maganganun sahabbai ba ku da nassi daya daga bakin annabi da ke nuna alqur'ani halitta ne na Allah kuma ya zanto kuna da'awa a san haka to yanzu ku abinda kuke nuna wa kenan kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin annabi kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da tambayoyi masu gajiyarwa karshe yace je ka an yafe maka amma ka tafi daga nan garin kai hijira zuwa wani wuri lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal ya zo mutuwa yana cikin cutar ajali da wahala yana suma yana farfadowa sai ɗansa Abdullahi ya ji mahaifinsa na cewa la ba'du hasu uku yana cewa a'a har yanzu dai sai bai bari ya farfado ya dawo cikin hankalinsa sai ce baba na ji ta faɗo ta kalma hasu uku me kuke nufi ya ce Iblis ne ya ga ina cikin cutar ajali dab da mutuwa na mutu ko na rai sai ya zo ya hau kan katanga daga can gurin yake leƙe na yana cewa Ahmad dan Hanbal kafi ƙarfi na har gashi zaka mutu ban samu rabo na ba a jikinka shi kuma yana cewa har yanzu ban tsira daga sirrinka ba har yanzu dai da saura a lokacin abinda Iblis yake so Ahmad bin Hanbal ya amsa masa yace eh kwarai da gaske ai ba dama ne ai na fi ƙarfinka shikenan magana ta kare Iblis na cewa ka fi ƙarfi na ka tsere mun nayi in farauce ka na taka shi kuma ya cewa har yanzu ban tsere maka ba tunda akwai numfashi jikina har yanzu dai da saura Allah ya kiyaye daga sirrinta har yanzu da saura na haɗa fitar da tunzu irin wancan jihadin da yi kaga duk Iblis wato so yake a zo a samu mintin ƙarshe ya ribace shi to shi yasa kullum abin da ake so ke na mutum ya rinwa tsayawa kansa hisabi mu rinka auna maganganunmu da ayyukanmu me muke cewa me muke aikatawa ga bakin mu dinnan alkhairi ne ko sharri ne idan alkhairi ne mu faɗa idan sharri ne mu kalli bakin mu zagin mutane ne cin mutuncin su ne la'ana su ne ko istighfari ne ko hailala ne ko karatun qur'ani ne ko al'amr bil ma'ruf ne wa nahyi anil munkar wannan duk shine abin da ya kamata ya wajaba kowane mutum ya rinka aunawa dan yawa san take diddiga abin da ke sa kenan a nuna maka cewa ƙarshen rayuwa ita ake kallo ba farkonta ba lokacin da Abu Talib ke cikin cutar ajali gashi dab da zai mutu cikin majiyatansa ga Abu Jahal ga wani daga cikin Qurayshawa suna zaune annabi ya zo ya same shi yake da shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah yana cewa ya kai gofana ka faɗi kalma ɗaya ita ce la ilaha illallah zan yi maka hujja da ita wurin Allah gobe kiyama zan tsaya maka da ita a gaban Allah gobe kiyama yanzu duk tabargazar da Abu Talib yayi da annabi na bukatar minti daya da zai kalmar shahada don ya cece shi a gobe kiyama da annabi ya faɗo wannan magana su kuma sai Abu Jahal sai su ce a targaba an millaka Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni kenan sai annabi ya faɗo wannan kalma su kuma sai su sake cewa a targaba an millaka Abdul Muttalib annabi na faɗan kalmar sa su kuma suna faɗan tasu har ƙarshe yayi amfani da kalmar su yake cewa huwa ala millati Abdul Muttalib shi zai mutu ne akan addinin Abdul Muttalib yana faɗin wannan magana kuma ya mutu annabi ya damu saboda irin kariyar da Abu Talib ya bashi a rayuwarsa gashi bai samu damar farta kalmar shahada ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha zan yi ta maka istighfari matukar ba a hana ni ba annabi ya yi ta masa istighfari har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa ma amma idatan wa'adaha iyya
فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم زوا كان ابن يسوع daga lokacin nan ne aka hana annabi yi masa istighfar yanzu dai kaga abin da zamu dauka a nan gurin wanda yake kuma gane mu inda a ce kalman nan ba ta da amfani da annabi bai masa lallata ba kaga duk barnar da ya rayuwarsa yanzu ana bukatun kiransa da kafiri ko da yana gadan asibiti wanda ana ganin rai da hannun Allah ya yi rai ko ba zai ba wato za a yi kiran shi zuwa ga musulunci kuma in ya musulunta wannan kalmar za ta amfane shi kamar yadda duk mummuni duk shekarun da yana ibada yana ayyukan alkhairi kuma akwai jin tsoron kare ya suka da mummunan kalma dan idan ya suka da mummunan kalma kuma duk aikin alkhairin da ya ba zai amfane shi ba wannan mummunan kalmar za ta zarta masa saboda haka wannan shi ne ke wajabta cewa ya kamata ni wa kanmu hisabi tun kafin a yi mana hisabi ni wa kanmu kididdiga tun kafin a zo a kai zuwa yi mana kididdiga rayuwarmu dai ba ta da tabbas kuma in za a karɓi rayuwar mutum ba labari za a bashi ba babu kuma waɗansu alamu da ake nuna maka cewa saura mako guda ko saura kwana biyar mutum zai iya mausul fuja'a yanzu nan ana tare da shi ya kasance ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwarsa ya tashi daga masallaci kafin ya je gida a karɓi rayuwarsa daga ofis kafin ya zo gida daga kasuwa kafin ya je gida duk wannan al'amari ne mai sauki a wajen Allah ya gudanar da wannan to dan saboda haka sai ya zanto wajibi kenan mu rinka auna maganganunmu da ayyukanmu dan mu ga inda suke daidai dan mu daura akai mu ga inda kuma ba daidai ba dan mu kauce shi kullun iblis so yake ya kautar da mu dan haka kuma Allah ya fadakar da mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi iblis abokin adawa ne gare ku dan haka ku rike shi a matsayin abokin adawa shi kullun yana kiran mutanansa ne zuwa ga azabar wuta shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin bada'i'ul fawaid yake cewa iblis yana nan ya baza tarko a mataki ɗaya-ɗaya har guda bakwai wanda yake so ya bi don ya halaka da dan adam ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai abin da yafi so kayi shine na farko in ya kasa cin nasara akan ka kai na farko sai na biyu in ya kasa cin nasara akan ka kan wannan sai na uku in ya kasa sai na hudu in ya kasa sai na biyar sai na shida sai na bakwai mataki ɗaya ɗaya har guda nawa har guda bakwai abu na farko da iblis ke so kayi kai dan adam artabun ka tsakaninka da iblis a matsayin ka na mutum mace ne ko namiji abu na farko da yake son ya ga kayi shine shirka ko kafirci ka kafirce ma Allah ko kai shirka da Allah ko kai istihza'i da addinin Allah ka rinka yin izgili ga addinin Allah kamar yadda shi abin yi wa kewa abin yi wa dariya ka rinka ganin masu yin addinin musulunci a matsayin waɗansu ƴan ƙauye gidadawa babban abin da iblis ke so shine kai wannan saboda yana da tabbas idan ka mutu akan wannan ba za ka shiga aljanna ba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ابليس ya san cewa idan mutun ya mutu yana shirka ko ya mutu yana kafirci ba yanda za a yi shiga aljanna dan haka wannan shine matakin farko da yake so ka samu kanka akai zai biyo maka ta dama ta hagu ta gaba ta baya dan din ya dukewa ya sa ka kauce ta farkin Allah ya ga cewa ka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin hanya cikin hanyoyi ya ga cewa ka hada Allah da wani cikin ibadarka ya ga cewa ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka danka a hannun wani dan adam idan har ka ci nasara akan iblis ne duk yadda zai kai shirka ba kai ba ka je wajen dan bori ba kaje ba ka je wajen boka ba kai ba wani mai halin duba gobe da nisa duk ba kai imani da su ba wani ne da'awar shi ke arzikawa ko talautarwa ko rayawa ko kashewa duk baka yadda da wannan ba ya ga cewa kana da kyakkyawan tauhidi to sai dauke ka zuwa mataki na biyu shine bid'a ba abinda iblis ke bukata kai idan dai har ka tsira baka shirka to ya zaka kai bid'a kuma ita kuma bid'a ita ce yaya zaka yi ka bautata ma Allah a kan wani tsari wanda ba manzon Allah ne ya zo da shi ba ya za ka yi ka gina sallah irin taka daban ba irin wanda annabi ya koyar ba ya za ka yi ka fito da salon azumi irin naka daban salon zikiri salon hailala salon istighfari salon tasbihi salon addu'a salon tawassuli kowane irin nau'i na ibada yaya zai yi sa kai ibadar da ba a kan koyarwar manzon Allah ka gina ta ba. Ita bid'a Iblis na mutukar kaunar mutum yayi ta mutukar yakuri daga shirka, saboda duk aikin da aka gina akan bid'a kuma zai sai ne. Saboda annabi yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. A wata riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Yace innahu man yushrikum fa sayara ikhtilafan katira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajid. Fa iyyakum wa muhdathat al-umur. Fa inna kullu muhdathatin bid'a. Duk abin da ka gina akan bid'a rusasshe ne. Ubangiji ta'ala ba zai saurare shi ba. Na tawo ba ku kisar Imamu Malik ibn Anas. Imamu Malik ibn Anas ya ga wani mutum zai tafi umara daga garin Makka, daga garin Madina. In za ka aikin haji ko umara a matsayin ka na mazaunin Madina ko wanda yake nahiyar Madina, za ka zo wurin da ake kira Zulhulaifa. Ka yi wanka, ka cire kayanka na gida, ka sa ihrami, ka kulla niyya a wurin kamar yadda annabi yi. Sai Imam Malik ibn Anas ya ga wani mutum ya je ya yi wanka, ya ɗauki ihraminsa, ya shiga cikin masallacin annabi. Shi zai faro ihrami daga masallacin annabi ba daga Zulhulaifa ba. Imam Malik ibn Anas ya ce da shi, ga fa inda annabi ya yi ihrami daga Zulhulaifa ba daga masallaci ba. Tsakanin masallaci ɗin nan zuwa Zulhulaifa zai kai mil biyu ko mil uku ko nawa makamancin haka. Sai ya ce haba Imam Malik, inna ma hiya amyalun zittuha la tadur. Waɗansu ‘yan mulamalai ne na ƙara kawai akan adadin annabi da yi, ‘yan mil biyu ko uku kawai na ƙara, wannan ba zai cutar da ni komai ba. Sai ya ce wallahi ina ji maka tsoron fitina duk da haka. Yace wace fitina za ka ji min tsoro don na ƙara mil biyu ko uku akan abin da annabi ya yi? Yace baka ji ba Allah ya ce falyadhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Baka ji ba Ubangiji ta'ala na cewa waɗanda suke saɓa umarnin annabi suke yayi fitina ta same su ko azaba mai girma? Haka malamin Imam Malik shine Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai, ɗaya daga cikin fuqaha as-saba'a, manyan malaman fiqhun nan guda bakwai sanannu a Madina cikin tabi'ai, wanda Imam Malik ya yi karatu a wajensu ko wajen waɗansu daga cikin su. Daga cikin su da akwai Sa'id ibn al-Musayyib. Yazo ya ga wani bawan Allah ya zo raka'atan al-fajr, raka'o'i guda biyu yake yi kawai sanannu. Annabi bai taɓa ƙara akan raka'a biyu ba. Raka'an farko Fatiha da Qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu Fatiha da Qul huwallahu. Ko raka'an farko Fatiha da Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma hadda zuwa ƙarshe. Ko kuma raka'a ta biyu kuma Fatiha da Qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ko wani lokacin Fatiha kadai, duk abin da ka karanta cikin wannan yayi. Sai Sa'id ibn Musayyib yazo ga wannan bawan Allah yayi raka'a biyu, ya sake tashi yayi biyu, yayi biyu har sau hudu. Zai shiga ta goma. Sai ce mai kake ne sai shi raka'a tanan fajiri. Sai ce in bai raka'a tanan fajiri ne ka saba wa annabi. Raka'a biyu annabi dan ne ka kara akan biyu. Sai ce ayu azibuna Allah alayhi salla. Yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah. Hujjar dan bid'a kenan, wai shi tunda bishi kyawar niyya yayi ko ya saba wa annabi ba komai, ai kyawar niyya. Ayu azibuna Allah alayhi salla. Yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah. Sai ce la yu'azibuka illa as-salah walakinahu yu'azibuka ala mukhalafati as-sunnah. Allah ba zai ma azaba ba dan kai sallah, amma zai ma azaba in ka saba sunna. Kaga an sa ilimi kenan, abin nan da ke saba wa sunna ne, dan haka Ubangiji zai maka azaba a kan sa. To kaga irin yadda samfurin yadda malamai suka rinka yakar bid'o'i cikin malamai sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'ina, haka suka yi ta yakar bid'o'i. Shi kullum mai bid'a za ka samu mutum ne mai son ibada, to amma yana da jahilci. To don haka duk abin da zuciyarsa ta auno masa cewa yana da kyau, sai ya ga cewa kawai ya dace bauta Allah da shi. Kuma shi tun da ya daga kyawun niyya, inna mal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Shi ba mummunan niyya ba, ya yi da ikhlasi, don haka kuma ya dole a ba shi ladakin. Har kullum abin da ɗan bid'a ke fakewa a kai, abin da ke haifar da bid'a galibi jahilci. Shi yasa nasara addininsu akan jahilci suka gina shi, warhabaniyyah talibta da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Warhabaniyyah da suka kago Allah yake ibta da'uha sun yi bid'arta, ma katabnaha alaihim ba mu kai wajibta musu ba, amma suna itikadin su suna neman yardan Allah. To har kullun kyakkyawar niyya ɗaya ce daga cikin sharuɗan karɓan ayyuka. In ka same ta sai kai ma Allah godiya. Sharaɗi na biyu kuma shine duk aikin da zaka yi dole ya dace da sunna. In bai dace da sunna ba kuma Allah ba zai karɓa ba kenan. Kyakkyawan niyya kaɗai ba za ta iya tsamar da aikin ka ba. Ba za ka iya sa aiki zan to karɓaɓɓe a wurin Allah ta'ala ba. Don haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi na bid'a, da abin da mutum zai yi na ibada, ya tabbatar menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Kuma shi mai bid'a gararinsa shine cin jaran Annabi ke. Cin jaran Annabi shi dan bid'a ba wai faɗa ya ba kurukuru, amma abin da aikinsa ke nunawa fassaran aikinsa shine cin jaran Annabi. Domin zai zo ya yi abu sai ka tambaye shi wannan abin Annabi ya yi shi da kai shi ne kamar Annabi bai ba. To kuma sai ka tambaye shi yana da kyau sai ka ce eh yana da kyau. Bai idan ya ce ba ya da kyau to ya kaga ba zai daidai ba kenan. Domin ya samu daman yi dole ya ce me yana da kyau. To Annabi bai yi ba kuma yana da kyau. Ka haɗa waɗannan ababai guda biyu. Annabi bai taɓa yin sa ba rayuwarsa kuma yana da kyau. Yanzu abin nufi ga wani abu mai kyau cikin taskar al'amura masu kyau. Annabi ya ɓoye bai sanar da mutane ba, bai yi ba kuma bai kwaɗaitar da mutane ba har ya bar duniya, sai da wane ya zo sai ya gano cewa kai jama'a al'umma Annabi ya rage muku, bari in ƙara muku. Don haka duk mai bid'a me yake yi ga Annabi tuhuma. Shi yasa Imam Malik ibn Anas yace man ibtada'a bid'atan fara'aha hasanatan faqad zama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana ar-risala. Duk wanda ya kirkiro bid'a kuma yace ai tana da kyau, to abin da yake riyawa Annabi ya halci sakon da aka yi kina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake faɗa cikin hadisin Imam Tabarani, yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa aikowa illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Haƙƙi ne kan wannan annabin ya shiryar da mutanensa alkhairin duk abin da ya sani ya sanar da su, ya faɗakar da su sharrin da duk ya san cewa zai shafe su. Kowane annabi wannan shine siffarsa. To ya ga annabi zai yi rayuwarsa har ya tafi bai abu ba, sannan wani daga baya zai abin kuma yace abin zai zama suna mai kyau kenan. To dan saboda haka dole ne mutum ya kiyaye shi babin ibada al-aslu fihi at-tawakkuf. Duk abin sunansa ibada, abin da ake neman lada wurin Allah, asali ba ka fara yi sai in shari'a ta ce yi. Kada ka zo ka yi abu ka yi shekara biyar kana yi sannan ka zo kana nemo dalili. Ba da me yasa ka fara? Kai shekara biyar kana yi sai kawai ranar gudu mana dan jidali yace da Allah naga kana kaza wai na ka samu hujjarka ne, sai ka fara zazzare ido. Eh to gaskiya dai naga ana yi ne to sai ka fita neman dalili. Me kai ce nan? Asali ba ka fara wa sai kana da me? Sai kana da dalili. Kafin ka fara kowane irin ibada. To kaga in baka da dalili ba zai fara ba, idan ka zo ka fara kana ta yi to shine zai sa ka samu kanka cikin bid'a, kuma ka kasa bambance tsakanin abin da Annabi ya koyar da abin da mutane suka kirkiro na addini suka tusa cikin addini. To dan haka wannan ita ce tusa ta biyu da Iblis ya fi so ya halakar da mutum. In mutum bai yi shirka ba to ya zo cikin bid'a. Idan kuma ya ga ka fi ƙarfinsa ta wannan hanyar, duk bid'o'i ba ka yarda ka aiwatar, kowace ibada kana tambayar malamai, kamar yadda mai ahlar yake wa yas'alul ulama. Mutum zai tambayi malamai kuma zai yi koyi, wa yaktabi bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan. Kullum idan mutum zai wannan sai yayi koyi da malamai al muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masu biyayya ga sunnar annabi. Tun daga ahlul bayt ya fara gindaya ma ga yadda zaki suwa ne ne malaman da suke tafiya akan sunnar annabi, allazina yadulluna ala ta'ati llahi, waɗanda suke serious da mutane wajen yi wa Allah da'a, wajen yi wa Allah biyayya. Akwai bambanci tsakanin malamin da zai ce wane ka bi tsoron Allah, idan kana mulki kai adalci, in kana kasuwanci kar ka yi algushu, in kana aiki kar ka yi algushu, kar ka yi ba daidai ba, da kuma malamin da zai ce maka ka bi tsorona. In kayi mun da'a za ka samu, in ne fiti da kai za ka rasa, mu muka ɗaure ma gindi ka samu mukami, mu muka in muka kunce kuma za ka rasa. Ai malamin iri ne. Duk malamin da zai ce maka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokar Allah, kare haƙƙin matanka, kare haƙƙin makwabtanka, kare haƙƙin ƴaƴanka, in mai mulki ne kare haƙƙin talakawanka, malamin Allah kenan. Shi abin da yake so ka ji tsoron Allah ba tsoronsa ba. Shi ko malamin bid'a da ɗan bogin malami abin da yake so ka ji tsoronsa. ai ba dama ne wai su suka daure maka gindi wai za a yi fushi da kai, idan aka fushi da kai to za a kore ka daga aiki, harkokin kasuwancinka za su dagule. Ya sani fa kai da kake da mulkin nan wanda yake da warke daure ma gindi ka samu, kai da kake da dukiyar nan, kai da kake da mukamin nan da yake da warke daure ma gindi ka samu, yana da ƴaƴa fa shi malamin, yana da yayye, yana da ƙanne, ina iyayensa suna da rai, da kai da ƴaƴansa na cikinsa waye fi kauna? ƴaƴansa. Da kai da yayyensa ko ƙannensa da suka fito ciki ɗaya waye fi kauna? Su. Da kai da mahaifansa waye fi kauna? Da kai da kansa waye fi kauna? To amma abin mamaki shi ne ya hana ƴaƴansa ko kwabo, da yayyensa da ƙannensa da iyayensa ya ba ka don kawai yana tsabagen kanka. Ya hana yayyensa da ƙannensa da ƴaƴansa mulki har kawai ya baka don yana son ka, saboda tsabagen imani da takawa irin nasu ya baka. Dan Allah wata kwakwalwa ce za ta yadda da wannan saƙon? Duk yadda yake ƙaunar ka fa ya fi ƙaunar waɗancan gaba ɗaya, to ya aka yi suka rasa kai ka samu? In shi yake bayarwa za ka rasa? Ba yadda za ka rasa. Shi taƙama yake ya tsoratar da kai ya ce wai shi ne kai, kai kuma inda za ka lura kai kai ne shi, don kai kake ɗaukar nauyin gidansa, tefanin gidansa, kai kake ba shi tufafin sawa, kai kake aiko masa da abinci, kai da shi wane ne ya isa bugi kirji ce ni ne kai? Kai ne ya kamata ka bugi kirji ka ce kai ne shi, amma sai ya firgita ka wai za ka rasa kaza. To duk malamin da zai tsoratar da kai kaza zai maka sammu, zai maka baduhu, wanda ake jin tsoransa wai dan shi kaza ne, ba a gaba da shi, ba a ɓata wa nare, wallahi ba malamin Allah ba ne, ko ba a kan sunnar annabi yake ba. Malamin da duk yake kan sunnar annabi, alamarsa shi ne in ka saba Allah sai ya damu, in ka saba sunnar manzo Allah sai ya damu, shi idan ka saba masa ba ya damuwa. Matukar kana jin Allah shi bukatarsa ta riga ta biya game da kai, shi alaƙar ka da shi so yake ka gyaru don shi ya samu wannan ladan a wajen Ubangiji gobe kiyama, ya samu sinadarin shiga aljanna. Ka girmama shi, ka yi masa kyauta, ka yi masa rowa, wannan ba a kan wannan ya gina alaƙar ku tsakanin kai da shi ba. Ka yi masa rowa kuna tare, ka yi masa kyauta kuma dama kuna tare, ka ɓata rai kuna tare, baka ɓata rai ba dai kuna tare, shi abin da yake so ka ba Allah, in ka ga ya damu to ka saba wa Allah. To wannan shi ne malamin Allah da ya kamata in kai mai mulki ne ko ɗan kasuwa ka kulla alaƙa da shi. Irin wannan malaman ba su da yawa cikin al'umma, shi yasa dukkan al'amuranmu suka lalace. Malaman bid'a ne suka yi katutu. Malamin bid'a zai sun faɗa buzunsa ya zauna, kai mai mulki ka zo ya ba ka sa'a, ka je ka yi mulki, ɗan kasuwa ka zo kuma kai ma ya ba ka sa'a, yi maka roƙon Allah. Kuma karuwa ta zo ita ma kuma ya ba ta sa'a ta yi karuwanci, kuma ɗan fashi ya zo kuma shi ma ya ba ta sa'a. Yanzu dan Allah wani irin tuka da walwala ne wannan a cikin rayuwa? Ya ba ka sa'a ka yi kasuwa ka samu kuɗi, ya ba ɗan fashi sa'a kuma ya kwashe kuɗin a wurinka? Taimaka maka yi kenan? Ba yanzu za a yi aje neman wani abu ya ce ba dai nan wurin ba, je kawo wuri, duk abin da aka je nema akwai a wajensa. To malamin bid'a kenan. Shine bakan dinga yake cewa wai malamin bid'a ne, malaman bid'a ne kaguwa sun karkace wa tafarkin annabi. Ba haka bane ba? Sun ga aya sun ki fadi nata, sun yi mata sun ki tsari nasu. An ce wa karna ya kada kai nasa, ni ban da bawa ban iya yin tsari. To wannan malamai na sunna duk inda suke su ne ya kamata mutum ya tambaye su fatawa, dan za su ji tsoron Allah wajen faɗa masa, ba shi suke jin tsoro ba, Allah suke jin tsoro. Duk abin da yake da shi na girma ko na mulki ko na mukami ko na dukiya, shi ba komai bane ba, Ubangiji ne a gabansu. Wannan baya sa su ci mutuncinsa ko su ki ganin girman da Allah ya bashi a duniyance, amma duk girmansa da suke gani baya sa su sabawa Allah saboda maslahar sa, shi ba zai taɓa yiwuwa ba. To wannan shi ne babban mabuɗin da zaka gane malamin sunna. Wa yas'alul ulama, lalle mutum ya tambayi malamai. Wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan. Malaman Allah kuwa sune wanda suke shiryar da mutane kan cewa ku ba Allah, kuma su fadakar da mutane su cewa a tafi hanyar shaytan. to wannan shine abin da zai zama ma kandagarki daga fadawa cikin ramin bid'a. Matakar ka ne malaman sunna kana musu fatawa cikin al'amuranta, duk inda ake karanta Qur'ani ko hadisin annabi kana zuwa ka bada lokaci ka saurara, wannan sai ya sa ka abin nan. Duk lokacin da kaga malami ya danka saboda kudin ka, saboda mulkin ka yana karkarwa, to wannan ba abokin tafiya bane ba. Yana girma maka, yana gyara ma takalma, yana bude ma kofa, yana yin kaza, a wannan ba abokin tafiya bane ba. Shi malamin sunna gidigal kaifi ɗaya ne, ba ya wulakanta ka zai ba, za a gaisa, za a zauna, za a yi hira, amma me na fadanci kuma? Me ya kake da shi wanda shi ba ya da shi? Kai kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da kantuna ko kana da haja ko kana da kaza, shi kuma yana da Qur'ani yana da hadisi. Wane ne ya foni jari? Shi ba zai wulakanta ba, amma ko ba zai tsaya yana maka fadanci ba. Zai faɗa maka gaskiya, kuma zai amfani da uslubi mai kyau wajen faɗa maka gaskiya, saboda yawa daga cikin ƴan uwa sukan ɗauki cewa kaushin uslubi shine jaranta, kaushin uslubi ko baƙar magana ba shine jarunta ba. Ka faɗi magana wanda ka faɗawa ya gane cewa lallai aya ce ka fassara masa ko hadisi, dan in zai bi ba tsoronka ya ji ba, ya bi tsoron Allah ya bi, in ya ki bi ya tabbatar cewa baka gaji ya bojan ba su dalili, shine kawai ya taurin kai. To haka ake so kai ne wa'azi ka zama mai karanta suwa ta zama, kuma buƙatar ka da dukkan wani mai barna yana laifuka goma, kada ka ce sai ya daina goma nan lokaci guda, zaɓi ɗaya wanda ya fi girma ta hana shi, daga nan ka zaɓi ɗaya, daga nan ka zaɓi ɗaya, kuma kullum ka bambance lokacin da kake kiran mutane tsakanin wajibi da mustahabi, kada ka yi zafi akan mustahabi mutane suna sakaci da wajibi, kuma ka gane tsakanin abin da yake aqida ne tauhidi wanda sai da shi aiki zai karbo, da kuma waɗansu hukunce-hukunce masail na fiqh waɗanda suke reshe ne. Kada ka zafafa wa mutane akan hukunce-hukunce na fiqh da malamai suke sabani, ka ce dole sai an yi kaza, in ba ai kaza ba ka bata rai ka tayi da jijiyar wuya, amma ga tauhidi mutane suna shirka ko suna bid'a kuma baka damu ba. Duk wannan wato ya kamata mai da'awa ya gane muhimmancin wannan. Kullun akwai aulawiyya fi majalis da'awati ila Allah, akwai al-aulawiyya, a ɗauki abin da ya fi sannan ne bi masa, sannan ne bi masa. Idan har Allah ya sa ka ci nasara akan Iblis yadda duk yayi ya sa ka yi bid'a ya kasa, wanda bid'o'i ku ga sunan babu inda babu bid'a ciki, ka duba littafin Shehu Usman ibn Fodiyo Ihya Sunna wa Kamalul Bid'a, ya kawo babin abin da ya zo na bid'o'i, ya kawo kuma ga yadda sunnar annabi take, sunnar annabi ta ce kaza amma mutane ga sun yi bid'a kaza, nan sunnar annabi ta ce kaza mutane kuma sun yi bid'a kaza, a cikin sallah ne, a cikin kiran sallah ne, a cikin hukunce-hukuncen jana'iza ne, makabarta ne, menene haka biye fikir dawa haka a cikin littafin bayanin bid'a, da manya-manya littafai da aka yi waɗanda suke fayyace bid'a da hukunce-hukuncenta da khatarinta, irin littafin Al-Ba'is ala inkaril bid'a wal hawadith na Imam Abu Shama, da sauran manya-manya littafai irin sal itisam na Abu Ishaq al-Shatibi, da sauran littafai da aka wallafa kan wannan babu, duk dan su yi nasiha ga al'umma cewa duk abin da zamu gina na ibada ya jama'a, annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne malamin kowa, duk wanda zai yi ibada ya koye ta kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk duniya ba wani mutum wanda aka rataye shiga aljanna da ya masa da'a sai manzon Allah, ba wani mutum guda daya ko cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ina da Allah ya dora shi ce ku bi shi aljanna na karkashin binsa, babu wannan mutumin sai manzon Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab. Shi kuma annabi ke cewa alaikum bi sunnati sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma annabin ke cewa kullukum yadkhulul jannata illa man aba, kowa zai shiga aljanna cikin ku sai wanda yaki. Sahabbai suka ce wa man ya'aba, sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda duk ya mun da'a zai shiga aljanna, wanda ko ya ki to shi ya ki shiga aljanna kenan, baya so. Yace matsayina a cikin al'umma kamar mutum ne ya gina gida katu, yayi shimfudu, ya cika shi da nau'in kayan abinci, nau'in kayan sha, duk abin da ake bukata, sai ya tura mutum daya yace tafi kasuwa, ta je ta yi shela, sai ya ku jama'a akwai wani bawan Allah a garin nan wanda ba zan faɗa muku gidan da yake ba, ya shirya abinci, ya shirya kaza, ya shirya walima, ya yi kaɓaki-kaɓaki na abinci da kaza da kaza da kaza da kaza, yace in zo in kirawo ku, ku zo mu tafi ku je ku ci wannan abinci.
annabi yace duk wanda ya tsaya ya bi bayan wannan dan aikan to zai biyo shi ya jagoranta sa har ya kai shi wannan gidan a shiga ya ci walima ya tafi ba wanda ko duk yace to mun ji sakonka ka ce dai akwai walima ko to mu za mu je mu nemi gidan da kanmu wannan yunan wannan yunan da Allah ina da yake walima wannan biyo lungun nan wai da Allah anan waje akwai mai gida wanda aka ce yayi sabon gida yana walima shi mutum daya ya tura yake banda kai ba wanda na sanar ka je ka sanar da mutane su biyo ka ka jagore su su zuwa gidan da ya je ya sanar sai suka kai mu za mu nemi hanyoyin da kanmu annabi ce to kamar matsayin haka nake a wajen ubangiji Allah ya tanada aljanna fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa ga komai a cikin ta na kayan Allah da kayan dadi da menene da menene sai ubangiji ya turo annabi yace ga shi shine wanda in an bi shi za a shiga aljanna sai annabi ya ba da labarin aljanna sai take kware da gaske Allah kai mu aljanna ya ba da labarin wuta take Allah tsare annabi ce to ko biyo ni dai in tsare da ku daga wuta in kai ku cikin aljanna sai a wannan kuma ai ba sai an bi ka ba kai kade a iya bin wane a iya bin wane a iya karban shawaran wane a iya kaza annabi ce adili sai take sai take ta bo ta hanya daban to shine matsayin mai bid'a ya yarda da annabi ya yarda labarin aljannan gaskiya ne ya yarda labarin wutar duk gaskiya ne inda rigimar take wata hanya za a ba shi ga aljanna yana ganin ba lalle bane sai abin da annabi ya faɗa annabi ya ce kaza sai wani ya ƙara masa wani abu da sunan overtime sai ta eto shi ma wannan ayyukan karɓar sunan annabi ya ce kaza sai wani ya ƙago masa wani abu duk sai ya kama shi ne malamai suke kwatanta mai bid'a suka ce kamar tafiya za a yi zuwa wani gari mai nisa cikin sahara sai aka ce saboda nisan garin lalle ga katon akwati ka cika shi da kayan abinci da ruwan sha da guzuri shi dan bid'a yayin da lalle za a yi tafiyar da shi amma ba lalle ne ya dauki wannan guzurin ba sai ya zo akwati sai ya buɗe akwatu sai ya cika shi da yaki da ƙasa tam ya kuma dora ya tafi a haka to lokacin da mutane suka je inda suke bukatuwa zuwa guzurin da za su ci da ruwan sha da za su sha shi menene a kansa ƙasa tsakanin kayansu da suka ɗauko da kayansa wanne ya fi nauyi nashi to tsakanin kayansa da nasu wanne ne mai amfani nasu to haka duk ɗan bid'a yake duk abin da yake bid'a wahala ne ko ba amfani abin da duk yake sunna kuma ba wahala sannan kuma ga amfani saboda ka'idar sunna wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin millata abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ka'idar sunna kenan ba abin da zai wahalce kai gagare kai kiyamun lailin da annabi ya shar'anta wa mutane ya zo ya karanta izu goma da rabi cikin raka'a daya amma sai kuma ya shar'anta maka in ka ga zai tsayawa ka yi a zaune in ka ga dama rabi a tsaye rabi a zaune in ka ga dama ka yi kiyamun lailin ka gaba ɗaya a zaune in ka ga dama ka yi karatunka a zaune kana son kowace raka'a ka karanta aya 100 sai ka karanta aya 70 80 duk kana zaune yayin da ya rage sallah 15 sai ka tashi idan ka karasa 15 sai ka yi ruku'i haka idan ka zo wata raka'a ma haka zakai har ka kare duk sunnar annabi ta nuna mana wannan to amma idan ka bi bid'a sai daga akwai wahala shi yasa inda za ku gane malamin sunna zai dora maka abin da annabi ce kuma abu mai sauki kowa zai iya su ko mutane sai su ga cewa abu mai wahala anan ne lada yake in dai akwai wahala to akwai lada in babu wahala babu lada wani bayan Allah ya taba zuwa sannan ka dire yace sannan ka zo kai sadaka da kaza kai sadaka da kaza kai sadaka da kaza ya zana masa ababai lissafin da aka yi ma bai rike ba ballanta na yaje aiwatar wanda yake asa to ai shi kenan ba za ka iya ba muna da waɗanda suke za a iya yi sai dai a dan ba su dai dan abun goro ko kafin alƙalami kaga sai ya biya ko barci za a yi ba za a yi ba ƙarya yake ba zai je wannan tsayuwar mashi haka ba to za ka yi lissafin tsayuwar mashi a tsakiyar dare ba ƙarin minti ɗaya a karanta fata 1111 kaga kuɗin da yawa to ga sadakoki da za su biyo baya wannan duk banda sallamar malami kuma bukata ba za ka biya ba bid'a kenan bid'a kenan ga wani bawan Allah ya zo wurin annabi aka ce masa wannan kiyamun ne ne yake kul huwallahu kadai yake karantawa idan yayi fatiha yayi kabbara yayi fatiha ai makon yi cigaba da sura sai yayi maimaita kul huwallahu wani lokacin yayi so adadi ne yawa yayi ruku'i yayi sujada ya sake dagowa yayi fatiha yayi maimaita kul huwallahu so adadi ne yawa ya sake haka kiyamun lailin sai annabi yake tayi
sai annabi ya zo kiyamul layl cikin dare yayi fatiha da yayi fatiha ba abin da ya kara sai in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in tadkhulhum fa innaka antal azizul hakim cikin dukkan rakawoyin sa ba abin da yake karantawa sai wannan yana cewa mun ne ta ta sunan yin ruku'i sujada kuma kiyamul layl kuma tayi in kaga dama kai a zauna tayi to me ka hada wannan abin da annabi ya koyar da al'umma su yi da wanda yazo ya tsayawar maki a tsakiyar dare to bid'a kenan kisa ubangiji ta'ala ke sa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya shine malamai suke fassara wannan aya akan yan bid'a suke domin su ne za su tashi ranar tashin kiyama cikin kaskanci amilatun nasiba gashi sun yi aiki sun wahala cikin aikin amma tare da haka tasla naran hamiya za su shiga cikin wuta mai konuwa aikin akwai wahala amma tunda ba shirar annabi bane babu lada wa kadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura saboda haka wajibi ne mutum ya kiyayi bid'a a cikin dukkan ibadojinka cikin karatunka duk wata addu'a da za a baka ka ji cewa qur'ani ne garau hadisi ne garau kuma kana zuwa hada da wani saddabaru wanda za a zo a baka a wahalshe ka to wannan sai ka san sai ka ganka samu kanka daga tsira daga wato alifin bid'a ka tare a sunna idan iblis ya kasa cin nasara akan ta bid'a sai ya dauki ka mataki na uku in ji ibn al-qayyim mataki na uku kuma shine sai ya tsinduma ka cikin kaba'ir manya-manyan laifuka kamar sata ta fasa gidan mutane ko sata ta ofis wadda ake yi duk wannan iblis sai ja ta kan wannan ba ka bid'a ba ka shirka amma kuma ya mayar da kai ka zama barawo ga wuri ko dan wayayyen barawo wanda duk jama'a suke girmamawa wanda ba ruwan shi ba da bindiga ko gatari ko wani abu yake yi ba amma satar da yake shafi dukkan adadin abin da yan fashin barna suke yi lokaci guda shi zai je satar sa a cikin kwanciyar hankali da biro ana girmama shi an ba shi AC ga kuma komai ga masinja ga mai dafa masa shayi ga mai komai kuma ga wurtaccen barawo cikin rufin asiri ya kansa shi kenan shi iblis sai ya saka cikin wannan bangaren ko idan kai baka samu damar yin satan ba ka abin nan kuma sai ka shiga cikin cin namun mutane da zagin su da cin mutunci wani ya canja riga ka ce ya canja wani ya yi sabon aure ka ce ya yi wani ya canja mota ya yi wani ya yi kaza wani ya saki matarsa wani ya yi kaza sai kullum kana cikin zagin mutane da alkaba'i har kullum kowa da tigire shi kai kaɗai ne kake da tsafta ga baka da kokobo ga bala'in hasala a cikin zuciyarka ga talauci ya maka rajam lokacin da zaka bata tana zagin mutane kila inda zaka yi amfani da wannan wajen karanta Qur'ani sai karanta izu biyu izu uku izu hudu izu biyar lokaci guda in salatin annabi zaka yi zaka yi adadi mai yawa in istighfari zaka yi adadi mai yawa in halala haka a yamakon ka kare kanka daga haƙƙin mutane sai ka cigaba da cin mutuncin mutane to wannan ayyukan ka ba'ira iblis na son wannan ko saka ko shan giya ko zina ko luwadi da sauran dai ayyukan fasadi wanda suke al-fasadu fil ardi abinda sa iblis ke son wannan idan ka fi karfinsa a can yana da masaniya cikakkiya cewa duk ibadar da kake nasi yi matukar ka zanto ka ba'ira sun lullube ka to ya san ka gama yawo kuna sanar da hadisin Abu Huraira mai wayin Imam Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye al'ummarsa yace atadaruna man al-muflis kun san wane ne talaka sai suka ce al-muflis indai talaka ake bukata man la dinara indahu wala mata wanda baya da kokobo sannan ko baya da wata kadara a jiki sai Annabi ce wannan ba shine muflis ba muflis a cikin al'ummata shine wanda zai zo ran tashi kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin sallah cikakkiya yadda Annabi ya ce sallo ka bara ita muni usalli yayi kokari yayi azumi cikakke aikin hajji cikakke ibadoji sun cika komai amma abinda zai faru shine ya zubar da jinin wani ya zagi wani ya daki wani ya cinye bashin wani ya sace dukiyar wani da su wani ga ayyukan ibada da kuma nan kaba'ira wanda suke haƙoƙin mutane ya yi wa wani argushi ya damfari wani a kasuwa ya zalunci wani ya yi wa wani 419 da wayo da dabara sai a ɗauko gaba ɗaya sallarsa da azuminsa da hajjinsa da zakkarsa duk ladan a zuwa aji a ce ina wanda ya zalunta ku yi layi a yi ta ɗaukar ladadakinsa ana ba su a matsayin zalunta su da ya gidan a duniya har sai dukkan ladan ayyukansa na ibada sun ƙare kararraf kuma ga waɗansu mutane a layi wanda dai ya cuta din nan wanda ya zaga wanda yayi da su wanda ya la'ance su ya zage su ba su masa komai ba ya zubar da jinin su ba su masa komai ba sai ce to ayyukan sa na ibada sun kare sai ubangiji ta lafi to ku tunda ayyukan sa na ibada ba da abin da zai biya ku ko kawo zanubin ku a dora masa gurgurdan cutar ku da yaya duniya sai ta daukan zanuban mutane ana dora masa sai ta dauka ana dora masa da karshe sai a kora shi sai ki dauta wannan hadisi yana nan cikin sahihi muslim sai ce sa iblis ke san mutum yayi kaba'ira saboda ya san cewa mutukar ka lazanci kaba'ira to kuma rayuwarka tana cikin kabari mutukar gaske tata zinace zinace kan giya tata damfara saki da makami albusu yi wa mutane da bara rayuwar da duk zai galibi yau muke illa man sha'a rabbuka sai ka danne daga cikin mutane wanda zaka samu in ya kike da wannan rami to kila zai fada wancan in ya kike da wannan kuma zai fada wancan to kaba'ira sun riga sun mamaye mutum kenan haka iblis ke bukata to in ka fi karfin sa a babin kaba'ira sai ya taho da kai zuwa ga saga'ir kananan zunubai to ko kananan zunubai ba su kai kaba'ira ba galibin su ma babu haddi a ciki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kai cikiya iyyakum wa muhaqqiratiz zunub yace ku kiyaye kananan zunubai da kuke rainawa dinnan ku kiyaye su yace kun san kwatankwacin su yace kamar mutane ne ayare na matafiya fatake suka sauka a masauki za su dafa abinci babu ita ce sai shugaban tafiyar yace ku shiga cikin sahara kowa ya je ko da itace guda ɗaya ko da kirare guda ɗaya ko kara guda ɗaya ya kawo mana annabi sai suka bazu suna da yawa kowa je ya kawo kire guda ɗaya yace wannan ɗaya din da aka tara sai ya zama me sai ya zama kan itace guda wanda ya isa a kirta a shana a kunna wuta ya dafa abincin da za su ci su duka yanzu kowa inda zai zo da karan da ya samo guda ɗaya zai dafa masa abinci amma in suka hada duka fa sai ya dafa wanda zai ice su yace to haka kananan zunubai suke idan ka kalli mai shi kadai da ka aikata bai isa komai ba na kazu da ka aikata shi kadai bai isa komai ba to inda tsayar take na jiya da na shekaran jiya da na shekaran jiya waccan da na shekaran baya duk an tara su suna nan wa'annan alaikum wa rahmatullahi kiramun katin ili alimuna mata fa'alun idan aka tara su sai su zama tsatan abin da zai zo ya wahalar da ka gobe kiyama haka annabi ya buga misali cikin hadisi to shi ba sai ce dan ya sa ka rinka raina zunubi yau dan wannan ai ba komai ai dan ka danne koma idan an jima yana yin shi gifari a kawai sai iblis ya ga kan mutum ba mataki na hudu ba kenan to idan ka fi karfin iblis a wajen ka ba a wajen saga'ira ba ka yi to sai ya ka zuwa mataki na gaba shine mataki na biyar menene mataki na biyar al-istighal bil mubahat ya shagaltar da kai da ababai na halal abu ne na halal Allah ya halatta maka shi da za ka yi amfani da shi daidai wa daida an halatta maka shi to amma sai shaitan ya zo ya faɗaɗa maka damuwa da shi don ya mantar da kai aiki da za ka yi na ibada da za ka samu lada duk mutumin da ya yi gida gwargwadon yadda zauna da iyalinsa guda hudu gwargwadon yadda yaransa za su zauna ya samu motar shiga guda biyu ba ta yi shi rayuwa ba yau ya shiga waccan ko bai shiga waccan ko guda ɗaya ma wani samu sai ya shekara biyar da ita ko bakwai daga baya kuma ya sai ya canja wata daga baya sai ya canja wata duk ya bin nan to sai iblis kuma ya zo ce ai ɗaya ta yi kaɗan sai an yi biyu uku hudu biyar goma goma sha biyar talatin adadin waɗannan motocin da za ka sayar da guda biyu a makwabtanka da ke dama da kai za ka iya siyar da mu gidaje wajen ashirin da kuɗin wannan motar abincin wata guda gida wajen ashirin za ka siyar ka siyar da guda biyu a hagun ɗinka haka ka siyar da guda biyu a haka can haka ka siyar da mutane masu yawa inda za ka ware kuɗin mota shida ka sayar da su manya-manyan motoci masu tsada ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyinsu su je su karanta medicine a ABU Zaria ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyinsu su je su karanta agric ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyinsu su karanta accountancy waɗansu karanta engineering waɗansu karanta kaza ɗalibai nawa za ka tura jami'ar masallaci ta Niger su je su yi karatu nawa za ka tura Sudan su je su yi digiri na Arabic ko Islamic studies su dawo su zo su karantar da addini a ƙasar ka adadin na da yawa amma duk sai iblis ya hana ka yin wannan sai ka shagaltu da mubah ka kyale abin da ya fi wannan muhimmanci wannan mubah babu lada ko nasisin kobo a ciki cikin adadin motocin amma in ka sayar ka ciyar fa lada mai tarin yawa sai shaidan ya shagaltar da kai akan wannan idan ka zo riga idan ka samu kaya sa da goma sai ishe ka kai ciyawan ka dace kai shekara baka san da wadansu ba amma sai kai 200 ko 300 a makon wannan raran da suka hau akan goma din nan rara ce kawai wanda inda kudin su kadai ka dauki kudin kayan ka sai 20 za ka sayar da mutane masu yawa da ake fama da yunwa da fatara za ka taimaka mutane a asibitoci da suke cikin fama da wahala da azabar rayuwa asibiti ba magani za ka taimaka da yawa to amma duk sai ke dan yi hana ka wannan sai ka zo gasar riguna gasar motoci gasar gidaje nau'in kayan abinci kawai kai kadai sai a shirya maka abincin da mutum biyar za su ci kai kuma kai kadai ne akan tebur din a ci rabi a zubar da rabi rabi a ba canwa rabi a ba kare rabi kuma a ba yan wanke-wanke haka kawai ibnu zai kawo maka wannan shirman ka je kai kai a rayuwarka ya hana ka yin aikin lada idan ka zo za ka fita da safi ofis ɗinka ko wajen aikinka ko kasuwancinka daga wankanka zuwa ka shafa mai zuwa ka goge haƙoranka da man goge haƙora da ka tsaya a gaban dressing mirror ka karya hula nan ka canja can ka yi nan gulin sai ka ɓata awa uku inda salatin annabi ka yi awa uku kana yi nawa za ka yi inda tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka yi awa uku nawa kana yi nawa za ka yi inda kasar ka danna na khalil al-khusari na karatun qur'ani cikin awa uku sai kasar wajen izu nawa za ka ji haka ji izu mai yawan gaske wanda zai rayar da zuciyarka amma sai shedan ya shagaltar da kai da abubuwan da suke halal ne amma ya faɗaɗa maka su ya shagaltar da kai ka kibin Allah ɗaya daga cikin kaidin shedan kenan sai ya shigar da kai wannan kai sai cin abinci ɓata lokaci wanka ɓata lokaci shafa mai ɓata lokaci goge haƙori ɓata lokaci ka fita wai kayi ado kai nayi kuwa ka dawo ka sake kallon gilas ka gyara abin da ka gyara ka sake fita sai ka koma haƙuri kai ta yin wannan idan ka zo mota kuma an dan goge ta ka dan ranka ya ɓaci kana wajen mai panel beating ya za a gyara tin ya za a tayar da wannan ko mada cikin safa ce ya za a gyara nan ya za a yi nan ya za a gyara wata bamba ya za a gyara mirror ka je ka shiga cikin wani kwatami wata unguwa an yi ruwa da damuna ya ɓata ma mota kana ta damuwa kana tsaki wajen gyara waɗannan sai ka dan yi maka awanni masu yawa wanda baka yi aikin alkhairi ba ba kai ziyara asibiti ba ka ga mara lafiya ba ka je ba ziyara makabarta kai addu'a ga iyayenka da malumanka da yayyenka da danginka da suke wajen ka tuna cewa ni ma tara na za a kawo nan ba kai wannan ba gaba daya sai dan sai bata maka lokaci akan abin da yake nufi yanzu din yau gasa da ake neman kuɗi ba wai dan a soke bukatun rayuwa bane ba an fi kaifin bukatun rayuwa gasa ce na a kai wani matsayi cikin kuɗin gasa ce na a kai wani matsayi inda mutane suna bikin wani ya samu biliyan daya yana fati don ya sai na ya mallaki biliyan to dan Allah idan kana da mace hudu da ƴaƴa goma naira biliyan daya wato miliyan sau miliyan shekara nawa za ka yi kai da su kafin ku cinye wannan kudin abinci sutura kudin makaranta amma duk da wannan fa inda za ka yi shekara 50 kana yi kudin ba za su kare ba matukar abinci ne wanda za a ci a koshi sutura kudin makaranta miliyan ɗaya sai ku shekara 50 to baka da lamunin kana za ka kwana 50 nan gaba baka da wannan tabbas din sai ka tara kuɗi ko baka tara kwanakin da za ka cinye su ba rigima kenan ai kuma kana ta ƙara neman su baka sallan jam'i baka karatun qur'ani baka istighfari baka hailala kawai kana ta cikin rayuwa ya za a yafuwa ne duk abin da aka fito da shi ne yayi kana ƙara bin sa shi kuma yayi ba zai kare ba har ka mutu har in mutu yayi ba zai kare ba duk abin da ka sa a gaba ka ce shi ne manufarka ka sa ƴa mace a gabanka to ranan da ka gajiya ka zama tsufa ka tsufa rannan kuma matasan ƴan mata suka balaga a wannan daren da ka tsufa a wannan daren suka balaga to suka yaya kuma in wata mota ce ta yayi shekarar da aka fito da samfurin motan yayin an zo an fara tallanta kai kuma saura minti biyar ka mutu ga yayi kuma ga mutuwa kana da kuɗin da zaka sai motar fa inda za a kunyatar da kai kenan amma shi ne lokacin ya kure saura minti biyar ga kuma yayin za a yi to wanne za a fata yayin ko mutuwar taka ba ɗaya da za a fata masu yayi za su kai kuma dole za ka mutu sai shaitan duk ya shagaltar da ɗan adam ya ɓata ma lokaci akan wannan in ka tsaya hira taka irin da ta dace da matsayinka ka tsaya hira a wurin mai shayi ka tsaya hira a wajen mai balangu sai a yi ta mutu da kai akan kallon dambe akan kallon kwallon kafa sai a yi ta mutu da kai awa uku awa hudu har 30 dare duk bata lokaci akan wannan shirman yan kuma a gida ne mutum yasa safe light a gaba ya kura mata ido sai kai karfe 3 ya kai karfe 4 bai damu ba ya ga wannan channel ya duba wancan ya ga wannan duk ya shigaltar da shi haka rayuwar take wani a sa masa kallon dambe ya tai wani kallon boxing wani kallon kwallon kafa wani kaza haka kawai wani sinima da shirme mutum duk sai dan ya jashi akan wannan ababan ya bata masa lokacin sa mataki na biyar kenan in ya kasa da kai akan wannan sai mataki na shida wanda ko kowanne ban mamaki mataki na shida shine sai ya sa sa shagalta da aiki mai kyau ka kyale mafi kyau ayyuka ne guda biyu wannan mai kyau ne wannan mafi kyau to Iblis in ya tabbatar duk ya kasa cin nasara akan ka a matakan baya dole sai ka yi aiki mai kyau din to sai ya hana ka yin wanda yake mai yawan lada ya dakatar da kai a mai karancin lada to shine har malamai suke cewa Iblis na iya bude maka kofa ɗaiɗai har guda 70 ta alkhairi don ya samu daman jefa ka zuwa ga sharri ɗaya ko bin kankanta sa in kana da wannan matsayin ma sai ya bude maka kofofin alkhairi da yawa don ya samu jefa ka kofar sharri guda ɗaya ko don ya toshe maka abin da yake mafifici kai ta yin wanda yake mai karancin lada ba kai wanda yake mai fifiko ba to wannan yana daga cikin sharrin Iblis yasa har malamai suke kawo wata kissa a wannan babi na cewa wani bawan Allah ne wata rana yana barci a gindin wani garu gindin wata katanga yana cikin barci sai wani barci ya zo tashi shi haba bawan Allah ka zo kai ta barci ka san shi gaje mana ko alwala kai kai na fi laraka abi ai ya fi maka da barci kana bata kanka lokaci sai ce gaskiyar ka sai tashi ya bar wajen ya je alwala ya koma gefe guda yana sallah yana cikin sallah sai wannan katangar ta fadi daidai inda ya tashi to Iblis ne ya zo ya ga wannan katanga ta kasa tsagewa idan ta fado kan wannan bawan Allah mummuni ya mutu to yayi shahada saboda annabi ya nuna cewa duk wanda katanga ta fado masa ya mutu yayi shahada wanda gobara ta kishi in mummuni ne yayi shahada wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a yayi shahada duk hadisi sun tabbata kan wannan sai ya hana ka wannan shahada dan ka je ka sallah na sallar kaji in ka dace da shahada dan tsabage sharri Iblis saboda haka sai mutum yayi mujahada wannan shine mataki na shida yake shigaltar da kada ababai waɗanda suke masu muhimmanci ne amma dan karkai wanda yake su muhimmanci yanzu kaga misali za ka samu wani attajiri baya jin kyashin ya ware kuɗi ya gina masallaci gina masallaci ko yana da me yana da muhimmancin sa amma lokacin da mutane suke cikin cutar cuta ta jahilci a wannan lokacin ka samu wani malamin addini guda ɗaya ka ware masa kuɗi naira 10,000 ka tura shi ƙauye ya je ya zauna ka ware kuɗin shekara guda ka ce masa ga littafin ahlari ga kuma juzu'u tabaraka daga tabaraka samu lalle sai iya wannan arba'un hadisin daga farko zuwa ƙarshe lalle sai iya juzu'u tabaraka lalle sai iya ne ahlari za a yi wannan shekara kuma zai yi ba wannan kuɗin da zai kashe nawa ne naira 100,000 idan yi wannan ya gina mutum kusan 500 da matansu da 'ya'yansu kuma ya gina malamin kila malamin albashinsa a wata a cikin gari bai kai haka ba ko a gwamnati yake naira 10,000 ai suna da dan kauri idan an kwatanta da albashi irin na gwamnati to yanzu wannan ka gina gaba daya to sai ka zo a yamakon ka kashe wannan naira 120 ka gina mutum 500 da matansu da 'ya'yansu shikenan sai ka zo ka kashe 500 ka gina musu masallaci ba su iya sallah ba su ma kin shi inda kwana a masallaci yanzu a wannan lokacin muhimmancin wannan ya karantar da su ya fi muhimmancin gina masallaci dan ba su iya sallah ba sallah su yi tayin ta a waje ba mana har mutum in ya mutu yana yin sallah a waje bai taɓa shiga masallaci ba sai ya shiga aljanna amma in mutum ya yi shekara 100 yana sallah a masallaci bai iya taufa to kaga waɗannan ababai ne masu muhimmanci amma sai ya shi dan shigaltar da kai da abin da bai kai wannan ba ko gina islamiyya wani dan uwanka a tajiri ya gina masallaci a maimakon ka kuma ka zo ka gina islamiyya kai kuma sai ga ya zaka kai masallaci dan kai gasa kuma da wani kuma ko wani ya gina makaranta a maimakon kai kai asibiti dan kai ku mai kai kuma sai ka zo kuma ka ƙara yin wannan kuma ya za ku yi gasa shikenan sai ku yi gasa ku duka ba mai lada wajen Allah kenan inna mal'amalu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa
sai mutum yayi ta kake kudi akan abin da yake yana da kyau amma akwai wanda yake shi kyau ko wanda za su je su gina masallaci a maimakon su zo su kalli asibiti na Maiduguri talakawa nawa ne a kwance a General Hospital wadanda ba su da kudin magani wadanda za musu operation ba su da kudin da za su tsin da yanzu bandage ma sai ka saya Panadol paracetamol sai ka saya ruwa din nan idan za a sa maka drip a kara maka ruwa sai ka saya menene sai ka saya asibiti ba wutar lantarki sai ka sai kendir ka sa akan gadon mara lafiya da wane da suka gina masallaci kauye kaza da unguwa kaza da kauye kaza in suka hada kudin masallacin nan da na wane za su iya sayen generator wanda yake automatic one wanda ke da an dauke wuta ya tashi da kansa dan asibiti ya samu wannan talakawa su samu lafiya a asibiti ko su zai su bawhol dan a samu wadataccen ruwa a asibiti dan asibiti nan ne wurin da ya kamata ya fi ko ina tsafta amma saboda karancin ruwa ka shiga asibiti ka rinka jin wari gadajen mara lafiya ba za ka iya hade yawanka ba saboda mai karancin ruwa bawhol din nan idan za a yi mutum nawa ne wanda za su yi bawhol a Maiduguri kun ka adadin yatsun hannunmu da na kafa wani haka to amma duk sai shedan ya shagaltar da kai da wani abu na gariga abin mai muhimmanci wanda in ka gina al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mummuni da zai mutu bayan ya mutu aka zo aka samu mutum 40 musulmai san ta gariya wanda ba sa shirka ba sa bid'a suka yi masa sallah suka roki Allah cewa ya ubangiji ka tsamar da shi daga azaba annabi ce Allah zai aishi shi ta tsamsu to waɗannan mutane ka rayu da su a cikin su a gari ɗaya ba su amfana da komai naka ba ya za su yi ka samu taron da za su yi maka wannan addu'a amma ka zo unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ta gina bohol unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ta gina bohol can ka yi rijiyar bulsafi can ka je ka yi rijiya kankare can ka yi kaza wallahi sai a yi shekara 100 bayan mutuwar ka mutane suna maka addu'a baka san su ba cikin addu'ar nan idan aka samu mutum miliyan 5 suka yi maka addu'a wanda ka shayar da su ruwa a samu mutum miliyan 1 sai maka addu'a Allah kalla ya ce an karba addu'ar mutum 100,000 me ka manta wai me ya fi raina cin tsiran mata ko to me ka manta me ya fi wannan kuma to amma duk sai shedan ya shagaltar da kai ka je kana waɗansu ababen da ba su kai wannan muhimmanci ba dole ne sai mutum ya yi yaƙi da zuciyarsa kuma a tajire shi samu wanda zai faɗa musu gaskiya irin wannan fagata ne fa dan mutum na faɗa muku cewa ba ta yi ku kawo kuɗin ku in sa aljihu ba sai in kun bani zakka sannan ta yi in ba ku bani ba ta yi ba sai ga inda za ku saka a taskar ubangiji a account din Allah a inda za a rubanya maka to ba adadi to duk waɗannan al'amura iblis na ta tambance musu akan wannan in ka fi ƙarfin iblis akan wannan matakin sai ya ɗauke ka zuwa ga mataki na ƙarshe na bakwai mataki na bakwai shine ya san yanzu ka fi ƙarfin sa to sai ya haɗa ka da shayatinul insi wal jinni kawai ya taso mutane a gabanka ya tuno maka su kamar da ɗan farauta idan ya gazo mota ya tuna karnuka su bi shi haka ke shedan zai izo maka mutane su biyo ka ba bi ba gani wannan ya zage ka tacan wancan ya la'ance ka tacan haka kawai shayatinul insi wanda ba sa san gaskiya makiya Allah makiya sunnar manzon Allah su tsane ka idan a ma'aikata kake kwatanta gaskiya a ce maka ai ka zama ustazu ko wani ba yake cewa ga wannan nan yanzu zai ce mana haramun ne a saka gaba shi kaga tsirki yanzu ana hira yanzu kuma zai zo bata mana yanzu zai ce haramun ne kuma ai kaza eh a rinka yin gine kai ga ustaz nan in ma mace ce a ce ah wanki ta zama sista fa kun ga tana sa bakin kaya har kawai a zo a sa maka ki ya tsinin din su sa ka a gaba to shi ne ibnu kayyim ki ta to wannan kuma a haka zaka tafi kai da su ba yanda za a yi tarbu da su har sai in kun je kiyama ka shiga aljanna sun shiga wuta amma kar ka saran za su daina dan haka kar takura wanda suke ma su sa kaga da baya lokacin da suke ƙara kanyi kuma lokacin zaka ƙara kanyi wajen riko da addinin ka lokacin da suke zagin ka suke gulmarka wani lokaci su kai ƙaran ka wajen mai mulki wani lokaci su sa ai maka kaza anan su kawo maka shi kaza harkar ka ta kasuwanci wani lokaci a harkar ka ta aiki su sa addan ku sai ka su hana ai promoting ɗinka a lokacin kai kuma zaka ƙara tsayawa a kan addinin Allah da ran dakam ko ana dakawa a filimi ai mai rabon ganin baɗi sai ya gani ba yanda za su yi da kai lokacin in ka ja suka ja ka ja suka ja saboda ba ka da niyyar saki to kuma sai ka zama musu abun tsoro zagin kama ba za a yi ba gaban ka sai bayan batan za a zazzage ka ayaniya amma da ka tawo a ustazu barka da salamu alaikum lafiya kalau sun zama matsorata ka zama jarumi ka ci nasara akan amma da zaran kana jin tsoron a zage ka a izin danka a je san ayi da kai suka ce duk gari ana tayin magana ta sai kuma ka fara damuwa wai ne mutane suke ta wai ne mai musu to ai kai ne ka zafafa da yawa to menene zafafa to suka kana sassautawa to idan ka sassauta su kuma sai su ƙara kaimi har sai sun cire ka daga cikin musulunci kuma idan ka sassauta fa ka dawo cikin su su lalatattu to a duniyar mutanen kirki da duniyar lalatattu su duniyar lalatattu idan ga wani lalatacce in kana kirki haushinka ke ji to in ka lalace ka zama lalatacce kuma zai ja haushinka dan kar kai lalacewar da zaka fi jaranta a duniyar lalatattu sai fara gaba da kai a duniyar mabarnata a ce ga wani ya fice shege a bai yadda ba kuma sai fara gaba da kai yanzu kun ga duk 'yan bid'a suna jin haushin malaman sunna duk wanda yace ayi sunna sai gane jin haushin sa yanzu duk ɗan bid'a da muke hayaniya da su muke rigima da su inda yau abin Allah kiyaye Allah tsare ha kawai mu je mu ce mun zo mun tsundumu ma cikin bid'a ce to kuma rigima za a yi tunda kafin mu shigo cikin su wato muna da jama'a kenan ko to in muka shiga cikin su kuma zamu rage jama'a kenan tunda bid'a ce wato waye fi baki kuma a cikin bid'a to kuma ka zama musu kiyaye za a fara bala'i da kai a bid'ar wallahi ba za su kyale ka ba ba za su taba kyale ka ba a cikin bid'ar ba za su kyale ka ba to dan haka duk mummune abin da yake kallo Allah da manzon sa amma wani zai mun kaza wani zai mun kaza kar ma ya damu da wannan abin da dai ake so in wani na gaba da kai kar ka dauki gaba da shi amma kar ka dauka wannan nan zai iya yin tasiri wajen ya hana ka wani abu bai isa wallahi ko waye tunye shi ake yi tunye shi ake bugawa ka sani fa waɗansu malaman bid'ar ƙasar nan gaba ɗaya wanda ya shige musu hanci shine marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi suka sa shi a gaba ta gani suke idan Gumi ya mutu to shikenan maganar sunna ta mutu za su ci karen su ba babbaka da Allah ya karɓi rayuwar marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya kansa da gafara to shikenan kuma sai kuma saboda abin ya zama masa wata sabuwar matsala da suna faɗa da sa'ansu ta fuskar shekaru ko ilimi ko rawani ko kaza sai suka zo suna faɗa da ƴaƴansu kaga faɗan da za a daɗe ana yi don su sun fara tsufa su kuma wanda ake faɗan da su matasa ne aiki sabo ki ne ya sa a ci bugawa da Gumi ya yi musu nisa kila da inda suke yana Kaduna su suna waɗansu nahiya ko Kano ko kaza ko kaza ko kaza to sai suka samu wanda zai zo yi musu kusuka hanji da kudundune kuma rigima sabuwa ta same suke sai sau gama ce a ce gara ma kiɗa da karatu ma'ana ina ma gumin ne kawai a cigaba da tafiya a haka ko ba komai dai a ce tsaron su ne in sun yi rigima ya kayar da su ya kai matsayin ya kayar da su saman suka yi rigima da ɗan cikin su ko kanin su ko jikan su in sun kayar da shi za su rigi rigi sai sun yi jarunta in ya kayar da su kuma aiki ya ta faru kenan to haka mai bida aiki ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba kan sam in ka tsaya kan suna sai ka samu kwanciyar hankali duk barazanar da mai bida zai maka bai sai maka komai ba a ce malam wani ai ba ya sa ai musu mutu ba ba ya sa ai masa kaza ba ai za a lalace ai waye yana sallah a Madina ai kaza yana wace ce wallahi duk barazanaci kawai suna damfarar mutane ne su yi wa mutane wayo sun ci da humantar da mutane in ba haka ba dariƙo uku ake da su a ƙasar da suka shahara Tijjaniya da Ƙadiriyya da a Rusiya ku da ke kunan ba ku da a Rusiya sai Kano akwai a Rusiya ta wani wali Abdulsalam dan amarya wai wani wali ne dan amarya to kaga wannan guda uku ake da su kowanne yana da awar tashi din nan kuma ita ce original one dariƙa kuma waliyin sa shi ne the best wali a duniyar waliyai gaba daya kuma jikan annabi ne kuma in ka bi shi za ka samu kuma in kai tawaye kuma gare shi kuma za ka rasa kowa haka yake to in ka kalli hoton rayuwarsu sai ka ga cewa kowa ya yi ƙarya a cikin su duba a cikin Tijjaniya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai ƴan sanda akwai sojoji a Ƙadiriyya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai ƴan sanda akwai sojoji to wanda yake son ya ce waliyin sa ne kadai in an bi za a samu in an bi shi za a rasa wanda yake nan ma ya ce haka to yanzu wanda yake Tijjaniya kaga yawa sai Abdul Kadir Tawaye kenan tare da haka gashi yana ci yana sha yana da mulki kuma yana da sarauta me yasa sai Abdul Kadir ya kwashi ba haka wanda yake Ƙadiriyya shi kuma kaga yawa sai Tijjaniya Tawaye kenan da shi yana ci yana sha yana mulki yana da kaza yana da kaza me yasa sai Tijjaniya bai kwashi ba ina fatan kun fahimci misalin wanda yake ba ruwan shi da ɗariƙun gaba ɗaya kaga ya tsaura kamarin yaki shi da wannan waliyan guda uku gaba ɗaya kuma gashi yana ci yana sha kuma yana mulki kuma yana komai ba abin da ya rasa sun taru su uku sun kasa wai ke in ya nuna cewa duk wannan abin da fara ke kawai ake kawai a tsoratar da kai ne kana jin tsoron umma, amma ni ka maciji ne. Umma aka ja ki riya kasa sai kace ga maciji nan, ba maciji bane umma ne. In yamsaka Allahu bi durri fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Idan Allah ya kaddara cuta za ta same ka, ba wanda ya isa yayi maka saki. Idan Allah ya kaddara maka alkhairi, ba wanda ya isa mayar da hannun agogo baya ya hana alherin samun ka. Ba zai iya ba kowaye, kai dai ka tsaya ma Allah. Kuma ya zanto cewa babbar manufarka addinin Allah a fahimce shi, ba manufarka ci gaban kanka, manufarka ka ci gaban addini sama da komai. An cutar da kai, an yi maka mai duk wannan zaka zure, sai Allah ya baka kariya. In ka ce kai zaka kare da kanka, sai Allah ya kyale ka da dabaranka, ba za ka kai labari ba. Amma in ka bar kariyar a wajen Allah, ka sake da shi, magana ta riga ta kare, ba yanda za a yi da kai, sai a buga kuma dole a hakura. Ina ganin a nan ya kamata mu dafa aya. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan shi ne kufurin dole kufur, domin abin da ya aikin zurbi ne bai kai shirka ba. Kasancewar an ce mutum zai shiga wata ba shi ke nuna kuma ya kai shirka ba, domin dan yayi sawa suna kai mutum wuta, sai dai dawoma shi ne, sai in kafirci ne shi ke dawoma da mutum a wuta. Ta kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ya ce dan wuta ne, aka ce me yayi, sai aka je aka duba cikin abin nan dinsa, ya saci kayan ganima kafin araba. Gaskiya mutum wajen yaki, amma ya saci kayan ganima kafin araba. To kaga wannan sai zan to yayi gulul kenan. Allah ko ce mun ya ce mun ya zalla yati ma galla yawmal qiyama. Na'am.
An ba ta ji sai ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a wani mutum a baki ladan karatun kamar kudi haka.
Karanta alqur'ani ibada ne, abinda ake so kowa ya karantawa kansa da kansa. Idan na karanta qur'ani, kai ba za a baka ladan karatun qur'anin ba, sai dai ni a bani ladan. Dan Allah ya ce wa annaka lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa. Saboda haka karanta qur'ani ibada ce, ibada kuwa so ake da kansa. Yadda ka san wani ba zai yi sallah ba, kai a baka ladan, sai dai kai ke wa kanka sallah, to haka karatun qur'ani ma yake.
Haka nan mutum in ya haddace wani su ayoyi daga cikin qur'ani masu adadi haka, sannan ya zo tawafa da gaya hadda na ce ga rauni, sun wai wani suna tawarai shiga wuta, kuma gaskiya na yanayi.
Akwai hadisai da suke nuna cewa wai annabi ya ce an bujiro masa zunubin al'ummarsa, bai ga laifi mafi girma ba sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alqur'ani sannan daga baya ya manta. Amma na hadisai gaba ɗayan su da'ifai ne, duk hadisai ne da'ifai. Mutumin da ya haddace wani abu na alqur'ani sai kuma ya zo ya manta a sakamakon sakaci, hasarar da su shafe shi shine hasaran yayi hasaran haddace da alqur'ani. Amma babu wani zunubi da aka ce shari'a ta sanar masa za a yi masa dan ya manta da alqur'ani, sai dai yayi babbar hasara kan da ya haddace abu ya zo ya sakaci da shi. Matsayin sa mutumin da ya samu kuɗi aljihun sa ko laysan aljihun ma abin da yake ce ba komai zan kula da su, daga baya suka zo suka zube, akwai wani zunubi a kansa ne, ya dai hasaran kuɗin sa a sakamakon sakacin sa kenan.
Saboda rashin na'urar sanyaya a cikin masallaci ya yi zafi, shi ya halatta mutane su je waje su gani?
Ya halatta. Idan ya kasance masallaci ba wutar lantarki ko zafi ya yi yawa, ba kuma abin da yake ko fanka ko na'urar sanyaya wuri zafi ya karanta, sai mutane suka fita da suka yi gani, ya halatta.
Tambaya ta karshe shi ne takaitaccen nasiha ga mata waɗanda za su fito da hijabi kuma su je wajen lalaci. Kuma wani yake aya wajen wannan matan gargaɗi.
A gaskiya mata su san cewa hijabi ba yayi bane ba ibada ce, kuma hijabi wato ainihin bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ne, kuma hijabi yana tsare mutuncin rike mace. To bai kamata ba kuma ki sa hijabi kuma ki je wurin aikin banza, idan kin yi haka kuma kin wulakanta kanki, kuma kin wulakanta shi kanki tsari na ibada din wannan na hijabi din, kuma zaki sa a rinka nuna nazato ga waɗansu masu hijabin waɗanda ba irin su ba. Na haka ya kamata mata su ji tsoron Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythuma kunta, duk inda mutum yake ji tsoron Allah, ayi kokari kiyaye dokar Allah. Shi mutumin da yake ba a san shi da riko da addini ba, idan yayi laifi mutane ba sa ganin laifinsa da girma. Amma mutumin da koyaya ake ganin cewa yana riko da addini, ko shi malami ne, ko mai alaka da zuwa makaranta ne, koyaya yayi laifi sai ga kowa yayi ta a sanka, wani yayi kaza, wani yayi kaza. Ko da a cikin mutane akwai wanda suka nuninka naka, amma dai yanzu kai tunda kace kaji ka gani a harkar addini to kai na kai fa kowanne zafi to saboda haka sai mutum yayi kokarin kiyaye wannan matsayin da Allah ya bashi har Allah ya arzuta ki da sa hijabi ba karamin zaɓai ke ba a cikin matan zamanin ki to ko zai kamata ki wulakanta hijabin ba ta hanyar zuwa wuraren da ake wani abin da bai dace ba a shari'ance Allah ya tsare mu to ina ganin sai mu dafa aya haka tunda dama da yau muqaddima ce sai gobe dan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi